kungiyoyi masu hurajin demokradiya a Najeriya, wato Lawyers for Sustainable Democracy in Nigeria, ita ce ta fitar da karar a makon jiya. Tana mai ikirarin cewa majalisar dokokin ta kare sassan kunnin tsarin mulkin kasa, tare da yin azarbaɗi wajen ɗaukar gabarin wannan aiki na bincikar zargin rashawar dala miliyan 5 daga hannun 'yan kwangila. Zaman kotu na jiya Litinin karkashin jagorancin Justice A.T. Badamasi ya ta'allaka ne akan tababar fassarar order da kotun ta bayar ne, wadda ake hani ga majalisar dokokin ta dakatar da binciken zuwa lokacin sauraron shari'ar. Ita dai majalisar a baya ta ce order kotun ba ta fito karara ta hana ta aikin binciken ba, a don haka ba ta fahimtar cewa a dakatar da aikin binciken faifan bidiyon. Alƙalin kotun mai shari'a A.T. Badamasi ya nanata buƙatar dakatar da binciken har sai kotun ta kammala sauraron gundarin shari'ar. To amma a yayin tafka muhawara, lauyan majalisar dokokin ta Kano Barista Muhammad Waziri ya faɗa a kotun cewa dama kwamitin majalisar bai ci gaba da aikin binciken ba.
Mun tabbatarwa kotun cewa majalisa ba za ta ɗauki wani mataki kuma ba, sai dai an gama wannan shari'a. Tun da aka buƙata oda, ai washegari ya kamata a ce sun ci gaba da aikin ba, ba su ci gaba ba. Tuntuni sun yi biyayya. Wanda aka gaje su ba da shaida, an ba shi su ba, kuma ba zauna ba.
Barista Mohammed Ber, da ke zaman shugaban kungiyar lauyoyin da ta gurfanar da majalisar dokokin gaban kotu, ya ce.
Wannan kwale-kwalen hukunci ne na nema da muka yi cewa kotu ta dakatar da majalisar dokoki ta jihar Kano daga ci gaba da gudanar da wannan bincike da take yi, kuma alhamdulillah ba tare da ma an samu ja-in-ja mai yawa ba, saboda wannan abu ne mai daɗi na farin ciki. Da kuma irin fahimtar juna da aka samu tsakanin lauyoyinmu. Yanzu abin da ya rage za a zauna ne kuma a yi nazarin ɓangarenmu ne muke faɗi cewa ga ma'anar constitution na dama da majalisa take da shi na bincike, su kuma a ji ansar da ɓangaren lauyoyin majalisa za su bayar na wannan ma'ana, har kotu kuma ta zo ta yi hukunci wanda zai tabbatar da ko a ci gaba ko kuma a dakatar da wannan bincike.
Shi kuwa shugaban kwamitin binciken faifan bidiyon na zargin karɓar dala miliyan 5 akan gwamna Abdullahi Umar Ganduje, honorable baffa babba dan a gundi cewa yayi.
Shi wannan alƙali ne wanda yake da tarihi na mutunci, na bin ƙa'idoji na shari'a, ba a san shi da wani al'amari na aikata ba daidai ba. Don haka muna kyautata masa da so cewa zai yi abin da yake na adalci ga waɗanda suka yi ƙara da waɗanda aka yi ƙara da al'ummar jihar Kano. Saboda haka wannan ƙara ko ana so ko ba a so ko bincike, in Allah ya yarda zai zo ƙarshe za a tabbatar da yake adalci na gaskiya an yi shi. Tunda kuma magana tana gaban kotu, ba na so mu cika maganganu da yawa, ni haƙuri mu girmama kotu da abubuwan da za ta yi. Amma babban al'amari shi ne cikin yardar Ubangiji za a samu adalci ga al'ummar jihar Kano bisa wannan abu da ake tafiya.
Yanzu haka dai kotun ta ɗage sauraron shari'ar zuwa ranar 21 ga wannan wata na Nuwamba domin ci gaba da sauraron gundarin shari'ar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.